حموم وحميم وظل مي حموم لا با هكا الله ما نتريد سو تو كاغا انا ما سي نونا تشوا اصحاب الميمنه سو نيني ان الجنه اشي حتى الاهره حنن دابا ابني دا اكي فيفي تاشي وجن ابن دي شافا فلالا دا ابوبوان كيرجي tun daga shi ɗan hannun dama su ne ɗan aljanna Allah ya samu a cikin su haka nan idan muka manta ba idan muka tafi ƙarshen suratul waqi'a da Allah yake kawo mana yanayin da za a fitar da rai sai Allah madaukakin sarki ya raba mana mutane gida uku da yace falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun فأما إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سيتمي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم كذا جزن روح وريحان وجنة مكاسم مني أبن كركين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين كذا جزن سلام كاسم مني أبن داتيني هكذا amma sai aka ce ne amma in kana minal mukaththibin dhalin sunu wancan ashabu shimal din ai ina fata an fahimta amma in kana minal mukaththibin dhalin to sai Allah ya faɗa sarki su kuma yayi faɗa abubuwan da yake mara kyau game da su to saboda haka malam ya kawo mana ayoyin nan ne domin ya nuna mana cewa hannun dama ko da alahira Allah madaukakin sarki ya fifice shi akan hannun hagu wanda duk wanda ya karbi littafin sa a hannun dama to alama ce tun daga nan da zai gane cewa dan aljanna ne kamar yadda wancan yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya to amma dukkan wanda ya karbi littafin sa da nan ku ba abin da yake nuna cewa ya shiga uku ya lalace Allah ya kiyashe mu shi ma lai shiga kawo mana hadisai a cikin wannan babi da ya kulla hadisi na farko وأن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر أودك أور مؤمني نانا عائشة يرجع الله تقار تبتا أغريت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله إرادة أمنسن الله تقار تبتا أغريش يا كسن سي يعجبه التيمن في شأنه كله ين أبو دداما ينك آية تدشي ينا برجع النبس إرادة أمنسن تقار تبتا أغريش annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yin abubuwan alkhairi na kirki da hannunsa na dama ko da bangaren sa na dama sai ta ce fi sha'anihi kullihi dukkanin sha'aninsa in dai abu ne na alkhairi to annabi ya kusa gabatar da hannun dama ko bangaren dama sai take buga mana misali daga cikin daman misali daga cikin abubuwan da yake aikatawa da dama fi tuhurihi a cikin tsarkinsa tsarkinsa shine muka ce kamar wanka idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan idi yakan gabatar da wanke bangaren damansa sannan bangaren hagu haka nan alwalarsa ita ma tsarki ce idan zai alwala sallallahu alaihi wasallam yakan fara wanke gabansa na dama kafin na hagunsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rajulihi da taje kansa ma'ana hatta taje kai annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yakan fara taje bangaren kansa na dama to kun ga ina gayu masu taje kai masu yawo da kuma kodo shi to kaga idan ka dauko kum dinka ka taje kanka maimakon ka sa kum dinka kawai kana tajewa to ko ina a'a sai ka zama dan gaye amma na sunna annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi sai ka fara da bangaren ka na dama ba an ci albarkacin sunna ba kenan abinda ake bukata kenan sai ka fara taje bangaren ka na dama dan annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kansa akwai gashi cikakke da yawa wani lokaci baya barin gashin ko da yaushe a kansa gaba daya wani lokaci kan bar gashin sa yana zubowa har ya taba kafadar sa sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma sai ya rage shi sai ya ga iya fatar kunnen sa kawai yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci ya bar shi wani lokaci kuma ya rage shi to annabi yana gyara kansa yayi masa mai ya sa masa turare sallallahu alaihi wasallam ya taka shi saboda haka idan ya tashi fara taje kansa bangaren dama yake tajewa sannan bangaren hagu idan ya taje na dama sai taje na hagu ba a taba samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aske kansa duka ba idan ba a lokacin aikin hajji ba a lokacin aikin hajji ne ake aka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wa kansa kwalkwal gaba daya amma dai kan rage kan kamar yanzu ne a ce kai kwaskwas tare da cewa idan ku duba za ku ga yanayin gashin Laraba da namu akwai bambanci akan bambanci ko shaka ba mu gashin mu irin na tukururu ne saboda idan ka ce ma zaka tara gashin dawa to shikenan sai a hankali to amma su da yake gashin su haka Allah madaukakin sarki halittar to sukan bar shi su sa masa mai ya rinka kyalli haka da sauransu yana da aminci tsara tabbata a gare shi to wajen gyaran gashi shi kansa yakan fara gyara bangaren dama wacce na ulihi hakanan a sanya takalmansa idan manzon Allah ya sashi zai sanya takalmi kafar dama yake fara sanyawa sannan sai ya biyo ta da kafar hagu idan kuma ya tashi cirewa fa sai ya fara cire kafar hagu sannan kuma sai ya biyo ta da dama haka yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa anha qalat wannan hadisi shi ma an karbo shi daga na Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adhan hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dama tace ya kasance yana amfani da ita ne li tuhurihi dan tsarkin sa shine wancan abin da magabatar hadisin yazo da muka gama karantawa wa ta'amihi da kuma cin abincin sa sallallahu alaihi wa sallam baya cin abinci da hannun hagu wa kanat al-yusra amma hannun sa na hagu kuwa ya kasance yana amfani da ita ne dan li khala'ihi domin amfani da ita wajen tsarki idan mutum yayi tsarki na fitsari ko na idan mutum ya bangira ko yayi fitsari to sai amfani da hannun hagu wajen gusar da wannan abin da ya fito daga bayan gida ko kuma daga fitsarin sa hannun hagu ake amfani da shi sai ta ce wa ma kana min adhan da duk abin da ya kasance na kazanta ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hannun hagu yake sa kamar me kamar face majina ko abin da ya kama da haka amma idan abu ne na so na tsafta na jin dadi hannun dama ake gabatarwa ba na hagu ba wannan hadisi ne sahihi rawahu abu dauda wa ghayruhu bi isnadin sahihin al-imam abu dauda ya fitar da shi da waninsa daga cikin malaman hadisi da isnadi wanda yake ingantacce hadisi na gaba wa an ummu atiyata radiyallahu anha an karbo daga babbar sahabiya ummu atiyata al-ansariya yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annaban Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala lahunna ya ce da su suwa ita umma atiya da sauran yan uwanta mata fi ghasl ibnatihi zainab radiyallahu anha a lokacin da suke wanke yar gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zainab matar abul as ibn rabi'i wato zainab ita ce babbar ƴa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba daya a cikin mazan da matan gaba daya ita ce babba to lokacin da ta bar duniya ta rasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da cewa gashi shine mahaifinta bai je ya ce shi zai wanke ta ba wa ya fi cancanta ya wanke ta sune ƴan uwanta mata haka ake yi a shari'a ƴan uwa idan mace ta mutu ƴan uwanta mata ya kamata su wanke ta idan namiji ya mutu ƴan uwansa maza ya kamata su wanke shi sai dai idan namiji ya rasu babu laifi matarsa ta wanke shi haka nan idan mace ta rasu babu laifi mijinta ya wanke ta kamar yadda Nana Aisha take cewa da a ce al'amarin da ya wuce a baya zai dawo mana to da babu wanda ya isa ya wanke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mu matansa tace wallahi da mu za mu wanke shi to amma idan ba haka ba fa ko da ga uba ko ga kani ko ga wa ƴan uwanta mata ya kamata a tattaro su zo su wanke ta bai kamata a ce namiji yake wanke mace ba wannan bai kamata ba ƴan uwa kisa ko ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan iya wanke gawa ne su ummu atiya sun fi manzon Allah iya wanke gawa ko haɗi babu tare da cewa ma shine a lokacin yazo yake ga musu cewa ga abin da zasu yi ga abin da zasu yi kamar yadda zamu zo mu ji ya ga musu cewa ku yi kaza idan kun kammala ku sanar da ni saboda aikin su abin da ya kamata kenan shi mu yi ko doshe yana da alfarma a ransa da lokacin da ya bar duniya saboda haka wannan alfarmar ta sa kamata yayi a cigaba da kiyaye mai ita bai kamata ba mace ta rasa a kirawo maza a ce su za su yi mata wanka ƴan uwa wannan bai dace ba gaskiya Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa to lokacin da yar gidan manzon Allah ta mutu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Zainab su ummu atiya da sauran matayen sahabbai su suke wanke ta sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها yace musu ku fara da bangaren damanta ma'ana ku fara wanke bangaren jikinta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gaban alwala daga jikinta abin nufi yadda ku sani dama shine idan mamaci ya rasu ya riga ya mutu ransa ya raba daga gan jikin shi to abin da ya kamata shine sai a samu sai a rufe idansa sannan sai a lullube shi da abin lullubewa ko bargo kuma yafi ko abin da ya sawaka sannan sai a kwabi kayan jikinsa gaba daya wanda za su yi masa wanka ana so a samu wanda suka iya wankan sun san shi a shari'ance a addinance ba a gargajiyance ba ina fata an fahimta ba a yadda muka gani ba a yadda aka taso a gani a sun san shi yadda shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko yadda shi su ya kamata sannan ba a so idan za a yi mutum mamaci wanka a zo a cika ɗakin wannan ba daidai bane wanda zai wankan sai shi sai wanda zai taimaka masa mutum daya ko biyu sun isa duk wanda ba shi ba a kore shi fito waje bai kamata da mutum wanka ba a zo a cika ɗakin ban san abin da mutane suke kallo ba wanda yana laifuwa ya ga mai ake wannan ba daidai bane iya wanda ya ci wankan su ya kamata a bari sannan shi wanda zai wankan sai ya samu safar hannu ko ya samu yanki mai tsafta sai ya lullube hannunsa da shi abu na farko hannunsa na hagu abu na farko da ake fara yi shine sai a yi masa tsarki saboda haka sai a wanke gabansa da bayansa malamai suka ce babu laifi a dan masa rubda ciki a dan danna cikinsa kadan a danna bayansa kadan yadda jikinsa ya riga ya saki idan akwai wani abin da ya rage a cikinsa zai iya fitowa sai ya fito idan ba haka ba wani lokacin sai ana cikin wankan a garin juyawa kuma sai abin da ya rage sai ya rinka fitowa tunda jikinsa a sake yake a lokacin saboda haka sai gona cikin wankan kuma sai wani abu na kazanta sai ya rinka fitowa to amma idan aka yi haka insha Allah ta'ala duk abin da yake cikin sa ko yake tattare da shi sai ya fito a lokacin shikenan sai a sa hannu sai a wanke idan an gama gusar da dukkan kazanta da take jikin sa shikenan sai kuma a zo a yi masa alwala ya ake masa alwala shine sai a wanke hannunsa zuwa nan wajen kamar yadda ka san kana yi alwala ka idan zaka zuwa ku a wanke masa hannunsa a tabbatar ya fita wajen kurkure baki da shakarwa ba ruwa ka iba ka zuba a cikin bakin sa ba ka san idan ka zuba ruwa a cikin bakin sa shigewa zai tunda ba kuro ba rai ne da shi ba rai kurkure baki fito da shi abinda za a kawo shine sai ka wanke masa hakoransa ka wanke masa hakoransa su fita sannan cikin hancinsa shi ma sai ka sa hannunka ka wanke masa shi shikenan ya isa ba ruwa ka samu da kofi ka karkata kansa ka zuba masa ruwa ba haka bane yan uwa idan ka wanke masa hancinsa ka sama an yatsa ka kadara ka tabbatar da tun da yake cikin hancinsa ya fita shikenan sannan sai a wanke fuskarsa yadda aka saba wanke fuska a alwala a wanke hannayensa zuwa mirfaq zuwa gwiwar hannu kenan sannan a wanke dayan a wanke kafafuwa shikenan an gama alwala to daga nan fa idan mace ce idan tana da kitso za a tsefe kanta a nashara shi sannan sai a fara wanke kanta a wanke kanta babu laifi lokacin wanke wannan a sa sabulu ko magarya ko abin da ya kama da haka a wanke shi tsaf ya fita sannan sai a wanke bangaren jikinta na dama ko bangaren jikinsa na dama ana farawa ne daga dama ana zuba ruwa shi kuma yana ciccudawa idan an gama da samansa sannan kuma sai a juya shi sai a wanke bayan idan an gama sai a dawo bangaren hagu nan ma sai a zuba ruwa a wanke tun daga sama har kasa daga sama ake farawa sai a kai kasa idan an gama sai a daga shi nan ma a wanke bangarensa bangaren bayansa kenan nan ma daga sama har kasa a tabbatar ko ina ya samu ruwa yan uwa idan an gama wannan gaba daya idan mace ce to sai a mai da kanta ya zama to kashi uku ayi abinda mata suke ce shuku ake ce masa ko kalba sai a mai da kanta abin nan dunkule guda uku bangaren gashin ta guda daya a dama bangare a hagu bangare daya kuma a gaba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su umarni su mata idan an yi wannan wankin ana yin sa ne guda uku ma'ana wanki uku shine mafi karancin abin da ake so ayi na farko ayi wanke mamaci da ruwa na biyu a sa magarya ko sabulu ko abin da yake tsayawa a madadin su na uku kuma sai a sa ruwan turare a ciki idan wankin bai yi ba sai a ƙara guda biyu nawa kenan biyar idan bai yi ba sai a ƙara guda biyu ya zama nawa kenan bakwai har yadda ya sauka aka tabbatar komai na jikin mamacin ya fita tsaf babu wani abin da yake fitowa na rashin jin daɗi a jikinsa ko tara za a yi ko abin da ya kamata ka babu laifi kamar yadda a wannan hadisin da muke karantawa duk haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe musu bayani sai dai hadisi ne dogo amma mala ya dan katse shi ya kawo inda yake so ya hujja da shi yace ku wanke ta sau uku uku ko biyar biyar ko bakwai bakwai in ra'aytum nadhalik idan kun ga yuwar haka mana idan akai guda uku ya isa shikenan babu bukatar sai an kara idan akwai bukatar kara sai a kara biyu ya zama biyar haka haka to idan an gama gaba ɗaya kaf shikenan an gama wanka kin sannan sai a dauke mace kuma sai a je a je shi a ci gaba da sauran abubuwan da ya sawwaka to mahallin shayadin ma a cikin hadisi shine annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da zai ba su umarnin su fara wanke ta sai ce su fara wanke me bangaren jikinta na dama me yasa saboda dama ake gabatarwa a duk abin da yake na falala kun ga ai wankan janaba ko kuma wankan da za a yi gawa tsarki ne za a yi mata haka ne to tunda tsarki ne an ce annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kan fara tsarkin sa da ina da hannun daman sa to ita ma sai a fara mata wanki daga bangaren ta na dama Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan kun gama wanke ta kusinar da ni bayan sun gama wanke ta tsaf suka sanar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya cire mayafin sa sai ya basu sai ya ce kullulluba mata shi ya kasance shine abin da yake taba fata ta kai tsaye saboda me neman albarkar jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ko akai aka lulluba mata wannan mayafin sa na aka wallan kafani aka sa mata aka je kuma aka binne ta haka to wannan ita ce Zainab yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalmi falyabda bil yumna ya fara sanya kafarsa ta dama wa idza naza'a idan kuma zai cire takalmin sa falyabda bishimal ya fara cire kafarsa ta hagu kamar yadda muka ambata a cikin hadisin da ya gabata litakun al yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza' dan ya kasance kafar dama ita aka fara sawa ita ce kuma karshen cirewa ba haka bane ka fara sa kafar dama idan kuma yaka cire wani yaka fara cirewa hagu kafar dama ita ake fara sawa kuma ita ce karshen cirewa muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi wa an hafsata radiyallahu anha an karbo daga ɗaya daga cikin iyayen mu'minai nana hafsa a gidan umar idan da Allah ta tabbata a gare su gaba daya tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yaj'alu yaminahu ya kasance yakan sanya hannunsa na dama li ta'amihi dan cin abincinsa wa sharabihi ko kuma daukar abin da zai sha abin sha da shi wa thiyabihi da kuma sanya tufafinsa ma'ana kamar yadda muka ambata ko da tufafi annabi zai fara sawa sallallahu alaihi wa sallam bangaren dama ake fara sawa sannan bangaren hagu wa yaj'alu yasarahu yakan sanya bangaren sa na dama ko kuma hannun sa na hagu lima siwa zalika abinda ba waɗannan ba ma'ana abinda ba na alkhairi ba ko abinda ba na tsafta ba sai a gabatar da hagu akan dama kamar yadda duk bayanai sun riga sun gabata wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmizi wa ghayruhu al imam abu dawud da imam tirmizi da wasu su daga cikin malaman hadisi suka fitar da shi hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala yace idza labistum idan za ku sanya kaya in aka ce idza labistum idan za ku sanya to wannan ya shafi duk abin da ake sanyawa in aka ce abin da ake sanyawa ya shafi riga wando hula takalmi zobe agogo da sauransu duk sun shiga a cikin me idza labistum wa idza tawaddatum haka nan kuma idan za ku yi alwala fabda'u bi ayaminikum ku fara da hannayenku na dama bangarorinku na dama wannan hadisi hadisin sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin sahihin, shi ma hadisi ne ingantacce. Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka fitar da shi da isnadi wanda yake mai inganci. Dukkan hadisi ne idan muka lalaka duk abin da suke zance gabatar da dama akan hagu a duk abin da yake na alkhairi ne ko kuma abin da yake na tsafta. Abin da yake kishi haka fa wannan hagu ake fara gabatarwa. Hadisi na ƙarshe a cikin babu. Wa anna Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ataminan, an karbo wannan hadisi daga Anas dan Malik khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mai yiwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hidima, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ataminan ya zo Mina, ai duk mun san Mina ko Mina ya ɗaya ne daga cikin wuraren da ake aikin hajji a wajen. Idan ranar tara ga wata za a ita ce ranar da ake ce mata ranar Arfa, ranar da ake da Bahaushe yake cewa an hau Arfa. To idan aka hau Arfa, ana tsayawa Arfa ne tun daga lokacin da rana ta ɓullo har zuwa lokacin da rana ta faɗi. Ana so mutumin da ya je aikin hajji ya saura a Arfa sai rana ta faɗi, wani ɓangare na dare ya shigo yana Arfa. To daga nan kuma sai a gangaro sai a taho ina Muzdalifa. Idan aka je Muzdalifa anan ake kwana ranar tara ga wata, anan mutum zai kwanta ya bacci. Ranar abin da ake so shine mutum ya kwanta ya bacci ya more. Saboda me? Saboda mutum ya gaji. Saboda mutum kamar yadda ake cewa tsayawa Arfa ba wai dole ne sai mutum ya tsaya ba, idan ma ka zauna kai tsayawa Arfa. To amma dai saboda abu ne da ake so mutum ya ta addu'a lokacin da na amsa addu'a kware da gaske. To sai mutum ya gara ya gangaro ya taho Muzdalifa, anan za a kwana ayi bacci. Idan aka tashi da safe lokacin da rana ta dago, to sai a gangaro kuma sai a taho ina Mina, shine inda ake bayani anan. Ranar 10 ga wata kenan. Ranar 10 ga wata akwai wasu ayyuka da ake guda hudu manya-manya. Na farko mutum zai je ya jifa. Idan mutum ya jifa sannan sai ya yanka ko suka. Idan mutum ya yanka abin yankan sa ko kai soyayya abin sokewar sa, sannan sai ya je a masa aski. Idan aka masa aski sannan sai ya gabatar da tawaful ifaba. Tawaful ifaba shi da tawafin aikin hajji, wanda rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji. Idan mutum ya bashi to aikin hajjin sa gaba daya lalace. To wannan rana ta 10 ga wata duk a wannan rana ake gabatar da dan ayyuka guda hudu. Jifan da ake a ranar 10 ga wata jifa ne guda daya. Kun san jifan guda uku ne. Akwai jifan kamar yadda ake cewa jifan shedan babba, akwai na tsakiya, akwai na ƙarshe. Haka jifofin suke. Akwai babban jifa, akwai na tsakiya, akwai na ƙarshe. To babban shi kada ake jifa ranar 10 ga wata. Ranar 11, 12, 13 shi ne ake jifan sauran gaba daya. Ina fata an fahimta. Yawwa. To ranar 10 ga wata shi wannan babban jifa shi ake zuwa a jefa. Idan mutum ya je jefe shi, shikenan sai ya je gabatar da yankan sa, sannan sai ya aski, sannan kuma sai ya je tawaful ifaba. To idan mutum yayi wani haka ake yin su a jere. Amma idan mutum ya gabatar da wani akan wani, sai ka fara yin jifa kafin kai kaza, ko kuma ka fara yin aski kafin kai jifa, babu laifi. Kamar yadda a ranar mutane sun ta zuwa su ne wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, fa to ya rasulullah ni maimakon na fara kaza sai na fara kaza kafin kaza, sai annabi ya ce masa if al wala haraj, je ka aikata babu laifi. Shi ma wancan ya zo ya ce rasulullah ni kuma kaza na fara yi kafin kaza, annabi ya ce if al wala haraj. Marubucin hadisin ya ce babu wani da ya zo da tambaya ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya jinkirtar da wani abu ko ya gabatar da wani abu face, sai annabi ya ce masa if al wala haraj, ka aikata babu komai. To a wannan rana ta 10 ga wata lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je Mina, fa'atal jamrata, sai ya je wajen jifan shedan, shi ne ake ce masa aljamra, aljamratul aqaba kenan, babban jifa. Annabi ya je wajen jifan shedan, faramaha, ya jefi shedan kamar yadda ake cewa. Ina cewa kamar yadda ake cewa ne saboda ai ba shedan din ake jifa ba ko. Yawwa. Thumma ata manzilahu, sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, daga nan sai ya zarce gidansa. Biminan amina, wana hara, ya je soke abin sukarsa. Kamar yadda hadisin ya gabata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ranar da ya yi hajjinsa na ban kwana, ya soke raƙuma ɗai-ɗai har guda ɗari. sallallahu alaihi wasallam raqumi 100 ya soke guda 70 da wani abin da hannunsa mai albarka ya wakilta sayyidina ali soke masa sauran tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan raquma 100 din mai annabi zai da su da sadaka su aka kawai da ya sa ne kowanne raqumi an yi kuma su tsoka guda 1 aka tattara su aka girka su aka dafa su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ci naman nan kuma suka sharo ma sallallahu alaihi wasallam to babu ne fi idan mutun yayi hadaya da guda 1 da guda 2 duk abin da yaso ka idan kai hadaya da su abu ne da ake so a yi sadaka da su abu ne da ake bukata a yi sadaka to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo gida sai soke abin sokewar sa thumma qala lil hallaq sannan sai yace da mai aski shine al hallaq yace ina mai aski matso kusa khuf rike kaina annabi ya nika masa kansa wa ashara ila jambihi al ayman ya uwa ga mahallin shaydin sai annabi ya masa nuni zuwa hannunsa na dama sai yace nan zaka aski ashe yanzu idan ka je shagon mai aski dan uwa idan ka mika masa kanka kada ka tsaya zuwa to kawai aski maka inda ya ga dama a'a idan ka ga kafa maka kilifa a hannun abu sai ka ce masa a'a mallan da Allah cire ta dawar ita nan dama tana ake farawa haka ake kware da gaske wannan da gaske ai abin da nake son kullum barka gano shine kullum marinkacin albarkacin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arinkacin albarkacin sunan idan aka ji abu ba wai kai aje ne a wuce ba aiki za barin kai da shi daga yanzu idan ka je shagon mai aski zai maka aski yasa maka kilifa annin hagu sai masa a Allah gafarta mallan ya hakuri da wannan dama haka annabi ya koyar da mu tsira da abinci su kara tabbata a gare shi kamar yadda muka ji lokacin da annabi ya bashi kansa sai nuna masa hannun dama sai ce nan zaka aski bangaren dama saboda haka mai aski yasa ya aske bangaren dama na kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qahu wa ashara ila janbi al-ayman thumma al-aysar sannan sai nuna masa hannun hagu bayan ya gama yin daman thumma ja'ala yutihi an-nasa sannan sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rinka raba mutane gashin nasa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin yadda yazo a cikin wata riwaya kuma cewa lamma ramal jamrata lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jifa babban jifan shedan da ake rana 10 ga wata wana hara ya soke abin sokewa wana hara nusukahu ya soke abin sokewar sa wa halaqa yayi aski na wal halaqa shiqahu al ayman sai miƙawa mai aski bangaren sa na dama fa halaqahu mai aski aski bangaren kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dama thumma da'a aba talhat al ansari lokacin da aka aske bangaren kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo a Abu Talhat al-Ansari wanda shine mijin Ummu Sulaim babar Anas bin Malik ina fata an gane yawa mutumin Madina ne sai annabi ya kirawo shi ce ina Abu Talha aka ce gashi ne sai annabi sai yazo da yazo fa atahu iyahu bangaren dama na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkan gashin gaba daya sai annabi ya tattara sai ya bashi ya ce rike wannan naka ne gashin annabi fa sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba na fa wannan ba kun san kwanakin ma'aikata yawa da wani gashi wai gashin annabi wallahi mutane ko ina aka samu gashin annabi Allah ya sa mu dace thumma nawalahu shiqqa al-aysar sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya miƙawa mai aski bangaren kansa na hagu yace masa fa qala yace masa ihliq aske wannan bangaren ma fa halaqahu bi aski bangaren kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nahu fa tahu aba talhata annabi ya kara iban wannan gashin ya ba Abu Talha fa qala yace masa iqsimhu bainan nasi shi kuma wannan bangaren nahu ka je ka raba a sauran mutane ga mutane je ka babba su saboda haka Abu Talha ya rinka raba mutane gashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani ya samu 1 wani ya samu 2 wani ya samu 3 haka warwadai da kowa ya samu gashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan shine malami suka ce yana ɗaya daga cikin hadisin da suke nuna mana ana yin tabarruki da afar na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana yin tabarruki da gashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da yawun bakin sa ko da gumin sa ko da wani bangare na jikinsa duk ana yi ko da rigar jikinsa ma ana tabarruki da shi kamar da ya tabbata irin wannan gashin da aka raba akwai matarsa Ummu Salama yarda Allah ta tabbata a gare shi a gare ta ta samu wannan gashin ta sashi a cikin wata kwalba ta aje shi duk lokacin da aka samu wani mara lafiya mai zazzabi ko masassara ko kaza ko kaza sai a zuba ruwa a cikin wannan kwalba sai a girgiza a cikin wannan gashin sai a bashi ya sha da ya sha sai ya warke da izinin Allah ashe kun ga gashin annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi mai albarka ne ina fata an fahimta to ana yi kamar yadda ya tabbata ɗaya daga cikin matayen Madina annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi kan je gidan ta kwanta ya bacci rana wata rana ya je tsira da aminci su karanta bata a gare shi zafi sai gumi saboda haka annabi sai ne bata dauko kwalba take ta katse gumi annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi tana zubawa a cikin wannan kwalba annabi ya tashi ganta ya ce me yake haka tace ai gumin ka nake ka tsaya manzon Allah da ƙarshe wannan gumin na annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka hada turare sai ta samu wannan gumin sai ta daga kadan daga cikin sa shikenan duk inda ka wuce da turare ne sai an san ka sa turare gumin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya alola ragowar ruwan alola annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sabai wawa su karin kai akan ragowar ruwan wani ya samu ya dan zuba a hannunsa wani ma idan bai samu ba wanda ka samu ka zuba a hannunka shi ma sai zo shafa a hannunka saboda haka ana tabarruki da afar na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi amma yan uwa shi kadai a cikin wannan al'umma ta mu ake tabarruki da asar dinsa malamai suka ce duk wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba a tabarruki da yawunsa ko gumunsa ko gashin sa ko wani bangare na jikinsa tunda yan uwa dukkanmu ni da ku muttafaqun alaihi ne cewa a wannan al'umma ta mu gaba daya babu mutumin da yake sayyidina Abubakar Siddiq falala da daraja haka ne ko akwai mai ja na san babu to amma kun taba ji an rawaito ko an ciro ko an samu cewa an taba yin tabarruki da wani abu daga cikin jikin shi sayyidina Umar fa Uthman fa Ali fa Talha fa Zubair fa Sa'ad fa Sa'id fa Abu Ubaida fa mun samu ba taba yi ba to waɗannan sune mutum goma da ake musu albashir da aljanna tun suna duniya wanda sune mafiya falala ban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ba a taba samu cewa an yi tabarruki da asar ɗan ɗaya daga cikin su ba to tunda ba a yi ba kai ma bai kamata a yi da naka ba ni ma bai kamata a yi da nawa ba haka nan kuma duk a ilimin malami da shahararsa da tsoron Allah sai bai kamata a yi da nasa ba ina fata an fahimta saboda haka idan an yi zo da abin da yake ba daidai ba saboda inda ya kamata mu fara ciro shiriya mu fara hangota mu fara gano ta shine daga wajen magabata na farko sune saban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi an samu sun yi ba a samu ba tunda ba a samu ba kai ake ka gano za a yi ina fata fahimta Allah barkun sarki ya samu dace to wannan hadisi mallan sha din mu dai a cikin sa shine lokacin da za a aske kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yayaya sai ya miƙa bangaren dama sai a fara askewa saboda haka sai muka fahimci cewa ashe duk wani abu na alkhairi idan aka tashi yin sa da bangaren dama shine abin da yake yafi falala a cikin shari'a ƴan uwa kitabu adabi ta'am littafin da zai bayani game da ladabin cin abinci idan aka ce at'am malami suka ce ya shafi abinda ake ci ko ake sha duk ya shiga ciki at'am ko abinda zaka ci ko abinda zaka sha duk ya shafi duk ya shiga ciki abinda ake kira at'am suna yin hujja da fadin Allah madaukakin sarki a cikin kissar Taluta da Jaluta falamma fasala Taluta bil junudi qala inna Allaha mubtalikum binahari sai ce faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi Allah madaukakin sarki ce inna Allah mubtalikum binar Allah ya sanya muku wani kogi ya zamto jarraba ce akan ku kogin me yasa ya zamto jarraba akan ku shine dukkanin wanda ya sha ruwa daga kogin to babu ni babu shi zai koma ba zai bi ni wannan yaki ba komanda yakin sai yake ga musu to sai yace faman lam ya faman shariba minhu kunga sai yace faman shariba minhu wanda ya sha daga wannan kogin falaysa minni to baya daga gare ni amma kuma sai ce wa man lam yata'amuhu wanda bai dan dan ruwan kogin ba kaga wa man lam yata'amuhu yakum wa man lam yashrabuhu sai ce wa man lam yata'amuhu to so haka idan kace at-ta'am ya shafi ma'kul kuma ya shafi mashrub alaysa kadhalik na'am saboda haka duk ya shafi abubuwa ya shafi abubuwan da zamu tattauna akai ladabin cin abinci ko kuma ladabin shan abin sha babu tasmiyati fi awwalihi walhamdu fi akhirihi babin da zai bayani game da idan zaka ci abinci dan uwa kai bismillah idan kuma ka gama ka ce alhamdulillah wannan shine sunna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sabansa wanda kowanne musulmi ya kamata kuma ya siffanta da ita حديث نفر قوان عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنكر قوة دغ عمر لنجدن أبو سلمة يرد الله تقارى تبتع أغريس وشيد ما يفنسى شوان عمر أن نجدن أبو سلمة أقولاني نجدن أن نبت إرادة أمنسي سقارى تبتع أغريس مازن الله إرادة أمنسي سقارى تبتع أغريس أنا أورم ما هي فيسا واتيس ما هي فيسا إتت أم سلمة مازن الله يفيت تازور سوجدن شي دير أوسا أمتي تو وترانا أنا تن أمنسي annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kiwatar abinda ake aikatawa yaro ne kai ko babba domin me domin idan kai abinda ba daidai bai maka gyara sallallahu alaihi wasallam so haka sai lura shi wannan yaro Umar dan gida Abu Salama hannunsa yana yawo a cikin kwano idan ana cin abinci idan ya ci nan sai ya koma gaban wancan sai ya koma gaban wannan to shine sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa wannan yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya gaya mun yace mun samillaha ka ambaci Allah idan zaka ci abinci me ka ambaci Allah ka ce me bismillah idan ka ce bismillahir rahmanir rahim yayi be ba me yasa be ba me yasa be ba sallallahu alaihi wasallam malami suka ce idan ka kara da bismillahir rahmanir rahim babu lafi babu lafi saboda me ai ka ji yunwa ka samu abincin da zaka ce gamsar da kai wannan rahama ce ko ba rahama bace rahama ce kaga dan ka kara bismillahir rahmanir rahim babu lafi wajen yanka ne idan ka zo wajen yanka ba daidai bane ka ce bismillahir rahmanir rahim zaka fitar da rai ka yanka dabba ta mutu ka ce yanzu a cikin yanka rahama ne yanka to bai kamata ka ce bismillahir rahmanir rahim ba sai ka ce bismillah a yanka shikenan ya wadata amma cin abinci fa ya rahama ne to shi yasa sai malamai suka ce idan ka kara kace bismillahir rahmanir rahim babu lafi idan ka takaita a bismillah yayi insha Allah ta'ala dan uwa abu na farko kenan mu rike yan uwa abinda annabi ya gaya masa nabi sai ya ce masa kul bi yaminika kace da hannun damanka kace da hannun damanka ba a cin abinci da hannun hagu cin abinci da hannun hagu yan uwa haramun ne cin abinci da hannun hagu haramun ne kamar yadda malami suka faɗa duk inda umarni yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ya ce ku yi abu kaza to wannan umarnin ya baka ala usulihi zai saura akan asalin sa na me na wajibi har sai an samu wata karina ko wata alama da take nuna cewa wannan abin ya fita daga wajibi ya koma me mustahabbanci to manzon Allah ya ce samillah wannan sammi din wani irin fi'ili ne fi'ili amr ne fi'ili na umarni aikata kaza ambaci Allah sannan ya ce kul me kenan ci wani irin fi'ili ne fi'ili amri ne ka ci da damanka saboda ka cin abinci da dama ɗan uwa wajibi ne idan ka ci abinci da nanku ka saba Allah shi yasa kullum muke ƙara fadakarwa ko da irin abu ne da aka ci irin ka sai biredi da lemo ko shayi da biredi bai kamata kana cin biredi da hannu kana shan lemo da hannun dama ba wannan yahudanci ne ɗan uwa wannan dabi'a ce da muka aro ta daga Yahudawa ba daidai bane sai ka kurbi lemo ko shayi da hannunka na dama ka ajiye shi sai ka gutsuro biredi da hannunka na dama sai ka ci shikenan amma kana haka saboda Allah kana ba daidai bane ba daidai bane yan uwa sai mu gyara wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wani saurayi yana cin abinci da hannun hagu sai manzon Allah ya ce masa ka sa hannun daman ka ci sai ce la astati'u bazai iya ba sai manzo Allah ya ce masa mastata'ata ko lastata'ata kada Allah ya saka iya
daga lokacin sai hannunsa ya shanye bai iya ƙara daga hannun zuwa bakin sa ba kunga kuma illar saba wa sunnar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda ba wani abu ne yana shi cin abinci da nasa na dama ba kawai girman kai ne shi ya wuce wani abu a gyara masa bai ba wanda ya isa to sai annabi ya ce masa lastata kada Allah ya saka iya tun daga lokacin hannunsa kawai sai ya shanye bai ƙara iya daga hannun ya kashi bakin sa bare ya ci abinci da shi Allah ya kyauta abu na uku shine kul mimma yalika ka ci abin da yake gabanka ma'ana idan kana cin abinci kada hannunka ta rinka yawo a cikin kwano ka ci gaban wannan ka ci gaban wannan wannan ba daidai bane shi ma dole ne ka ci abin da yake gabanka in dai ku da yawa ne in kai kadai ne dama abincin naka ne in abincin naka wani fawasi alaika ka ci duk inda ka dama babu lafi duk inda ka dama ka sa hannunka ka ci amma idan ku biyu ne ko ku uku to wajibi ne ka ci inda yake gabanka ne sai dai idan ya kasance abincin nau'i-nau'i ne ga misali ga shinkafa ga doya ga nama ga karas ga kaza to kai kana buƙatar ka ci nama ko baya gaban ka babu laifi ka sa nuka dauko nama ka ci ina fata an fahimta kada a rashin sa ya kasance naman da aka tattare shi a gaban wani ya ce baya ci gaban sa ba ce in ka ci gaban in ka dauko ya ce ka saba manzon Allah ka ci gaban wani wannan babu laifi dan kamar yadda hadisin Anas yake ba mu labari yace suna cin abinci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga annabi yana bibiyar din inda kabewa take yana tsuntuta yana ci saboda annabi yana son kabewa sai ga kabewa tana cin sai annabi tsuntuta ya ci tana cin sai tsuntuta to babu laifi idan abincin nau'i-nau'i ne saka dauki abin da kake bukata ka ci amma misali dishin shinkafa ce kawai da miya ko da taliya to nan inda yake gaban ka nan zaka ci to wannan abu ne mai kyau ɗan uwa da ya kamata a ce min yi ayyan mu tarbiya akan sa wato abinda nake son mu rinka fahimta shine ku kalli yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wai kawai zubo yaran abinci akai ba kawai a basu kamar yadda muke dauka idan na siyo abinci na kawo gida na fita sai ka ce da danka me bane maka ban baka ci ba ban baka sha ba da ka bashi ci da ka bashi sha ka lura da shi yadda yake cin ka lura da shi yadda yake sha shi ba fa dole ne akan ka yadda dole ne ka kawo masa wallahi haka dole ne akan ka tsara ga yadda yake ci yake sha dole ne annabi sa ido ya ga wannan yaro yake cin abinci da ga yi abin da yake kuskure ta dalilin sa gashi kuma duk mun samu albarka duk mun samu albarka mu yanzu mun gyara ta dalilin sa to sai ka sa ido akan yara in suna cin abinci da za a fara cin abinci a ce to kowa yi bismillah kowa yi bismillah sai kai wanda baka yi bismillah ba sai kai naji sai bismillah to haka idan yaro ya taso aka shikenan ya saba da kaga tun yaro yana karami idan ya fara cin abinci da hannun hagu ko yana karba abu da hannun hagu sai a hana shi kai da na ci da hannun hagu sanin daman ka wanda ya kamata kenan sai yaro ya taso aka abin ya riga ya zama masa jiki ba buƙatar sai ka rinka gyara yau da kullum to amma sai mutum ya girma ya zama babba ya riga ya saba abin da hannun hagu sannan kuma sai ya ƙoƙarin gyara shi abu ne mai wahala Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi na ƙarshe da mu dakata akan sa wa anna Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai na Aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تيرا دا امنتين الله تيرا تبتا غدي شي يتي اذا اكل احدكم اذا دين كو زي تي ابنتي فليذكر اسم الله تعالى عليه فليذكر اسم الله تعالى يا امتي سنن الله مدوكين سركي او جن تي ابنتين سا فان نسيا اذا يا منتا بي امتي سنن الله با اي يذكر اسم الله بي امتي سنن الله با fi awwalihi a farkon cin abincin nasa falyaqul sai ya fada a ƙarshen ko kuma lokacin da ya tuno sai ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu da sunan Allah a farko da ƙarshe ma'ana yadda abin yake shine wani abin ya dauke maka hankali sai ka fara cin abinci kana cikin ci can sai daga kusa cinyewa ka zo tsakiya sai ka tuno cewa baka yi bismillah ba fa ka makara a baka makara ba amma idan ka tashi bismillah wace iri zakai to sai ka irin wace annabi ko sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu ina fata an gane bismillah awwalahu wa akhirahu da sunan Allah a farko da kuma ƙarshen sa to koda shedan ya fara cin abinci tare da kai a lokacin kana fada haka zai amayo shi ina fata an gane koda shedan ya fara ci da kai ya fara cin abincin tare da kai dan ko shakka babu duk abincin da ka fara ci baka yi bismillah ba to ka sani cewa tare da shi dan kuke cin abinci wannan abu ne da yake haka yake yan uwa ba ta kunya bace Allah tare da shi dan kuke cin abinci to idan ka tuno sai kai sauri kai me sai kai bismillah shikenan shi dan sai ya amma yadda abin da yace wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne hasan aw sahihun Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuma datar da mu wallahi ta'ala alam na'am na'am sai dai ga mutum abincin gaba daya sai ka faɗi wannan ba matsala sai ka faɗi wannan wacce muka faɗa ta ƙarshe bismillah awwalahu wa akhiruhu babu nafi sai a faɗe ta insha Allah ta'ala kabiro ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam ya halatta idan mutun ya rasu kafin ayi masa sutura a karanta masa suratul yasin Allah ya saka da alkhairi to wannan naji baya halatta darasin akamul janaiz da ba zai wannan tambayar ba malam Nasiruddin Albani al-Tafa akamul janaiz ya tattauna akan wannan mas'alar sosai hadisin da yake bayani akan wannan ya kawo shi kuma hadisi ne mai rauni bai inganta ba kwata kwata saboda haka idan mutun ya rasu a karanta masa suratul yasin bai tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wanda ku duk abin da za a ce shari'a ne an shar'anta abu ya zama shari'a to wajibi ne a samu shi imma dai daga qur'ani ko hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce to hadisin da yazo akai ba ingantacce bane ba shi da inganci kamar yadda bayani ya riga ya gabata saboda haka baya halatta a karanta mutun suratul yasin akan ga wasu lokacin da ya rasu wallahu ta'ala alam wanda yake cewa assalamu alaikum malam a cikin bandaki ake wankan gawa a ko anan masallacin zaka yi ba a cikin bandaki ake ni ban taba gani ma an yi wankan bangawa a cikin bandaki ba a waje kawai za a samu mai kyau a yanzu misali kasashen da suka ci gaba suke daukar musulunci da muhimmanci kwarai da gaske yanzu misali kamar kasar Saudiya in kaga inda ake wanke gawa guri ne kawai aka ware shi da famfo da abin nan irin mesan nan haka an jona mata famfo da gado ne wanda kawai juya shi ake mutum ɗaya ma zai wanke gawa ba sai baya buƙatar mai taimaka masa saboda gadon kawai juya shi ake a juya shi nan mutumin ya juya a juya shi nan haka in ƙasa ake so zai ƙasa in sama ake so zai sama in nan ɓara ake so haka duk abin da ake so zai za a kunna ga safar hannu glove mai kyau zai sa ya duk abin da zai lokaci guda ta da shi akwai inda ruwan yake kwararewa ya tafi shi wannan kawai aikinsa kenan kullum da an maka rasuwa ba buƙata sai ka je ka kira wani kawai ɗauka haka ka je ka kai shi dama abin da aka tsaka mai training aka yi kenan aka rantar da shi ya iya so da ka zai wanke gawa ya ɗauko ta fito da ita to kaga inda aka ci gaba kenan nan ma da za a samu wani mai hali ya dan gina ko da ɗaki biyu ne ko guda uku haka irin wannan ya dan jona irin abubuwan jonawar duk mutumin da aka yi masa mutu ya ɗauko gawarsa a kawo ta nan a wanke a samu wani wanda ya iya alal aƙalla ya masa albashi a rinƙa biyansa da an samu cigaba sosai da su shi kuma wanda ake da ya yi ba ƙaramin lada zai samu to amma sai ka ga galibi mun ba da hankali akan abubuwan da ba su da muhimmanci ƙwarai da gaske Allah ya samu dace wannan yake cewa wai nayi magana akan wankan gawa a shari'a to malam ya kuma magana akan sanin linkafali shin yanka shi ake ko kuma akwai kawai ana rafin ɗinsa ne a jikin mamaci kuma sau nawa ake ratayawa ake dama to kamar yadda na faɗa cewa wannan bayani duk maimai ne a kamar jana'iza zaman shi ya rubuta littafin ne gaba ɗaya don yi magana akan jana'iza tun daga kan lokacin da mutum ma ya kusa mutuwa ya fara bayani ya bayani akan sallar gawa wankan gawa binne mutum ya ake jana'iza duk komai da ka sani sai da ya bayani ya ake sanya linkafani guda nawa ake yi da wanne iri ake duk wanne ya riga yayi saboda haka ina gani idan zai nemi karatun ya saurara zai fi masa alkhairi akan bayanin da zan masa anan ba zai wadatar da shi ba kwarai da gaske Allah barkan sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته